الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن لنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم بهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
الله أكبر
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na to sai a kunna jin ko a musu magana da wuri a kunna ko za a iya ci gaba haka? Na'am, kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 21 ga wata na Ramadan hijira shekara ta 1445 wanda kuma shine darasi na 21 kuma yau da ikon Allah da hantsi mun kammala tafsiri na iyaye mata na suratu Nun wal Qalam. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani dukkanin sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba. Kamar da muka saba haduwa a wannan masallaci don darasi, muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai, ya kuma mana baiwa da aiki da abun da Allah yake karantar da mu a cikin wannan littafin nasa mai tsarki. Muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah ya yi rahama da jinƙai da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ‘yan uwanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu a kan daidai, ya ɗauki rayuwarmu a kan imani. A ƙasarmu Nigeria muna da jarrabawa kala-kala, muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana irin waɗannan jarrabawoyi ɗin. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƙunci da ake ciki na rayuwa, abinci ko abin sha ko kuɗin magani ko kuɗin makaranta ko wajen zama ko tufafi ko kuma bashi da ke kan wasu daga cikinmu al'umma, muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaƙe wa kowa dukkan abin da ya damu kowa, Allah ta'ala ya yafe masa. Matsala ta tsaro da ake fama da ita, musamman matsala ta bandit da terrorist da kidnappers, muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su. Idan ba za su shiryu ba, Allah ta'ala ya mai da fitina da bala'i ya kare a kansu. Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya, Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Waɗanda aka yi garkuwa da su suke hannu, Allah ta'ala ya kubutar da su. Mu da muke kubuce, Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu da ba mu kariya duk inda muke. Waɗanda suke gwagware da kuma marasa aure samari don a nemi zaman lafiya ko, Allah ta'ala ya sauwaƙe musu hanyoyi daga ni'imominsa na su yi aure. Waɗanda suke ‘yan mata ke neman aure, Allah ta'ala ya sauwaƙe musu daga ƙofofinsa na ni'ima su samu salihan maza da kuma salihan mata. Kuma Allah ta'ala ya rayar da su a kan halal, ya kuma ba su haƙurin zama da juna. Waɗanda suke neman haihuwa, Allah ya ba su mai albarka. Waɗanda suke da saɓani da mazansu ko da matansu, Allah ta'ala ya daidaita tsakaninsu. Allah ta'ala ya amintar da mu, ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare insha Allahu ta'ala. Yau 21 in akwai tambayoyi masu ma'ana, injiniya sai a karanta, bayan nan sai mu ci gaba da karatu in Allah ta'ala ya yadda. Waɗannan kwanaki masu albarka na Ramadan sai a ƙara ƙaimi a cikinsu, kuma a tuna da mu a cikin addu'o'i da Allah da iyayenmu da zuriyarmu da ‘yan uwanmu duka. A tuna da mu waɗanda suke cikin ƙunci a duniya, akwai ƙasashe da dama, duka mu musu addu'a, Allah ta'ala ya cire su. Dukkan wani wanda ake zalunta a ko'ina a duniya, Allah ta'ala ya kubutar da shi. Allah ya amsa mana addu'o'i. Mun riga mun shiga cikin kwanakin insha Allah, so a dage da addu'a insha Allah ta'ala. Na san arama ma yana buƙatar addu'a, ya ce insha Allah. Ni tabbas ne ma ni ina bukata, kai insha Allah ne. To bismillah injiniya.
To malami, tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
yake cewa ina roƙon Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Allah ya kara wa malam lafiya da imani.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Ya kuma hana shi jin kunyar duniya da ta lahira.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace malam mahaifiyata ta kasance ba ta da buri da ya wuce ta je aikin haji. Saboda haka tun ina yawo na dauki kudirin insha Allah sai na cika mata wannan buri. Ina roƙon malam da sauran al'umma su taya ni da addu'a Allah ya bani iko. Sai yake cewa tambaya a nan ita ce.
Allah ya baka iko kuma ya baka ikon cika wannan buri na kai mahaifiyarka aikin haji. Wanda ma duk yake da mahaifiya shi ma Allah ya ba shi daman wannan din.
Yace tambaya a nan ita ce, ya halarta na biya mata ta je ko da ni ban je ba? Kuma idan ba ni da ikon biya mata hajji, ya halarta na biya mata umra da farko? Idan Allah ya hore mun sai na biya mata aikin hajjin daga baya? Na gode, Allah ya saka da alkhairi a sha ruwa lafiya.
Wannan tambayansa double ne kenan. Ka masa gata double tambayoyi kenan. Na farko ina yaba maka akan manufa da kake da shi na kai mahaifiya aikin haji da buri da take da shi na akai ta aikin haji. Allah ta'ala ya taimake ka akan wannan kyakkyawan manufa. Duk mai wannan manufa Allah ya taimake shi. Kuma ina maka albishir insha Allah ta'ala ba za ka bar duniya ba sai ka cika burinka. Magana akan waye dace ya fara zuwa kai ko ita idan arzikin naka ne. An yi tambaya zuwa ga Lajnatud Da'imah lil Buhuth al Ilmiya, wato permanent committee na fatwa na kasar Saudi Arabia, wanda manyan malaman mu sun zama members a cikin hoshuwa gabanin irin su Sheikh bin Baz rahimahullah, su Sheikh Bakar Abu Zaid da makamantansu, duka sun zauna a wannan committee sun yi aiki. A cikin jerin fatoyin sun yi magana akan masail da ke da alaka da aikin haji a volume na 11. Wannan fatawa sun amsa ta kaman a shafi na 70, cewa taimakawa iyaye su je su yi aikin haji al'amari ne mai muhimmanci, kuma al'amari ne da ake kusantan Allah da shi. Amma idan shi mutum kashin kansa bai je ba, to shi zuwansa na farkon wajibi ne. Su kuma a lokacin tunda ba su Allah ya ba wa kudin zuwa din ba, to su a kansu ba wajibi ba ne. Amma shi da aka ba wa daman wajibi ne a kansa. So ala ayyi halin, duk tausayin iyaye da mutum yake da shi, idan Allah ya kaddara kudin kujera kaza ne sai kai kake da shi, to kai a lokacin ya wajaba a kanka, amma su bai wajaba ba. Kuma a ka'ida ta shari'a ana fara gabatar da abin da ya wajaba a kan wanda bai wajaba ba. Kuma daga cikin dalilai ai Allah ce mana, yayi walillahi alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, kaman a cikin suratu Ali Imran aya ta 97. Allah ta'ala yace walillahi alan nasi, Allah ya wajabta akan mutane hajjul baiti ko kuma hajjul bait a bisa ga kira'o'i, sai yace man istata'a ilayhi sabila, ga wanda ya samu iko. Tambaya a nan yanzu, kai ne ka samu iko ko babarka? Kai Allah ya bawa. So ala ayi halin, wajibcin a kanka yake ba a kanta yake ba. Sannan na biyu, ikon nan da aka ce an ba wa mutum, hadisai da dama fa suna nuna wajibcin aikin haji ba wai wajibi ne kadai ba, a'a da gaggawa ne. A ka'ida idan mutum musulmi ya fahimci wajibcin aikin haji, a ka'ida sai ya je aikin haji gabanin ya tunanin gina gida, balle maganan sayan mota. A ka'ida in mutum ya san wajibcin, wajibcin haji muhimmancinsa ya fi muhimmanci akan gidan da za mu shiga, gidan farko a duniya da za mu mallaka, kuma wajibcinsa ya fi motar farko da za mu shiga a duniya. Amma a yanzu mutane da ba sa damuwa da wannan, sai an fara gida an yi mota, wani ma ya je kara ya dawo da satu situ sai daga tunanin tukunan bari ya je ya yi aikin haji. Hadithi na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sai mana yayi ajjilul khuruja ila makka fa inna ahadakum la yadri madha ya'rudu lah min mardin aw hajatin. Hadithin iya cikin sahihul jami, hadithi na 3990. Fiyayyen halitta yace ku gaggauta fita don aikin haji, ku gaggauta, yace ajjilu, ku yi da gaggawa ba da jinkiri ba, ku gaggauta. sai ya ce ɗayanku fa bai sani ba me zai bijiro masa a rayuwa, akwai rashin lafiya, akwai kuma wata bukata. Kana da lafiyar ka kiyin ka ce sai kai gida, kai gidan, kai mota, kuma sai Allah ya jarbe ka da dunya ba za ka iya zuwa ba. Ala ayi halin suka ce taimakawa iyaye muhimmi ne, amma lokacin da kai Allah ya bawa kuɗin zuwa din, to a wajibi ne akan ka, su ba wajibi bane akan su, kai da Allah ya bawa daman ne wajibi. Don haka farillan aikin haji mu gane da gaggawa ake yi. Yanzu haga mutum wani sai yayi kuɗi, ya gina gida, yayi shago, yayi motoci, sai ce to yanzu kan Allah ya kira mu. A'a, kar ayi wa Allah zuki ta malle. Yanzu dai kaga dama kai wa Allah biyayya ba sai yanzu ya kira ka ba. Inda yanzu ne ya kira ka, to a shekarun baya mu samu kai ta biyan kuɗin Allah bai kaddara ka samu ba. Ba za ka iya gane ni'imar zuwa hajji ba har sai ka gane ni'imar da Allah ya sawwake mana mu 'yan Najeriya na mu je mu. Akwai kasashe da dama mutum zai shekara 20 da kuɗin aikin hajji bai samu daman zuwa ba. Karantarwa da nayi a Jami'ar Musulunci ta Madina, akwai colleague dina da shekara ɗaiɗai tun 2014 zuwa yanzu shekara 10, iyayensa asali 'yan Aljazair ne, Algeria, shi kuma iya da jinsiya nationality da Turai Ingila. A shekara 10 nan babu ƙoƙarin da bai samu mahaifiya da mahaifi su je ba, ya rasa, ya hada kuɗin ya yi komai, amma duk shekara kaman pool ake yin akai sai a ce ba su samu ba, saboda kujera ake ba mu, kuma a ƙasar mu sai Allah ya kaddara. Sai talauci ya zama mana rahama ta wata hanya, in aka ba da kujera 100,000 ba ta ma ƙarewa. Amma waɗancan ƙasashen mu fa population ɗin musulmai a yanzu a nan kana maganar mutum miliyan 140 ko abin da yake ba da haka ko da 50, Allah shi ya san dadi. Amma duk da haka kujera 100,000 sai ta gagara ƙariya. Amma an kaje irin su Turkiya, su Malaysia, Malaysia ba su wuce 50 million ko 60, ban ka ba su kujera 500,000 ba za ta ƙare. Mutum sai ya zauna a layi shekara 20 ba a samu an karɓi kuɗinsa ya je ba. So wannan dama Allah ya bamu, mu yi ƙoƙarin aiki da ita. Tambayarsa ta biyu, shin idan ya samu damin ana iya fara umra gabanin haji ko ba a farawa? Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Al-Wahaibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi yayi magana akan matsalolin da ke da alaka da wannan a cikin volume na 7 a littafinsa na Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni, ba ma nesa ba daga shafi na kare ya fara magana akan wannan matsala, cewa ya halatta ka fara da umra gabanin haji ko kai kanka ko mahaifiyarka, babu damuwa akai. Hujja mafi ƙarfi shine fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam shi ma da umra ya fara gabanin yayi haji, san da umra tukunna Allah ya bashi daman yin haji daga baya. Na biyu kuma yace a magana mafi inganci sabanin fahimtar mu shine umra fa sau ɗaya a rayuwa ma wajibi ne, sau ɗaya a rayuwa wajibi ne. Yace na farko Qur'ani ya nuna da Allah yace mana wa atimmul hajja wal umrata lillah, ai ba hajji kadai ba sai yace wal umra, cika wannan umurni Allah ya, tunda ya umurnin a cika hajji da umra, ai asalin umurni wajibi ne. Wannan zai zama Baqara aya ta 196 kenan. Baya ga wannan hadisi da muka sani mashhuri na 240 hadith na buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa iqami salah wa ita'i zaka wal hajj, a cikin hanyoyinsu akwai hanya ingantacciya da ta ce hajji da umra. A nan wasu suke cewa yin umra ɗaya a rayuwa shi ma rukuni ne a rukunan musulunci, shi hajji ba fa wajibi ne kadai ba, rukuni ne. Umrar ma dogara da wannan hadisin rukuni ne. Hadisi ɗaya ne yake nuna cewa umra ba wajibi bane, magana mafi inganci hadisi ne dha'ifi jiddan, ba a kafa hujja da shi. So ala ayi halin ya halatta ka fara da umra gabanin kai haji, kuma sau da dama yan uwa haka ne a rama da wanda ka samu dama a rayuwa, umra ka fara ko haji? To kaji a rama manyan mutane shi ya ce da haji ya fara, amma dai fiyayyen halitta khatamul anbiya shi ya fara da umra din ne. Sau da dama kuma mutane umrar suke samun dama su fara gabanin haji. So duk wanda ya zo maka a farko sai kai aiki da shi, kuma aka je haji ma ana yin umra. In tamattu'i kai wanne ka fara? Umran ka fara tukunan ka zo kai haji, kuma kai tamattu'i, maybe kuma tamattu'in ka yi sashe da umran ka fara. A to kenan yanzu na kamo a rama, ni ma yanzu na kamo a rama da ɗan dabarbaruna, alhamdulillah. To da umran ka fara kai ma, alhamdulillah, shi kenan. Wallahu ta'ala alam. Bismillah ustaz.
Malamin tambaya zai biyu yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace Allah ya saka wa malam da gidan aljanna.
Amin.
Malam ina tambaya ne idan nayi niyyar yin wani abun alkhairi sai zuciyata sai ta saka min cewa ba da Allah bane. Ko na filan sallah ne zan yi idan na fara yi sai na ji kaman ba dan Allah bane wata ran har bani ma nake yi. Shine nake neman shawara a wajen malam da kuma gaya min yaya zan yi daga ɗalibinka wanda a kullum suke son zuwan ka garin Fatestun jihar Yobe. Na gode.
Haka kawai kuke so zo Fatestun. Kai ma dai kana da tsokana. Ai yanzu sai da dalili ake tafiya. In ta zama dole sai a yi, in babu sai a yi me? Sai a haƙura, sai a sadar da zumunci ta waya, amma in dama ta samu da dalili sai a je. To alhamdulillah, ko dai ba mu samu zuwa Fatestun ba, Allah ta'ala ya haɗa mu. Amma dai ka sani a baya sau da dama Allah ya bani ikon zuwa Fatestun ɗin a shekarun baya sau da dama. Yanzu haka ina ga Fatestun a idona da waɗannan trailoli ɗin ga su nan a jajjere. Kuma yanzu ina ganin kasuwar shanun Fatestun. Yanzu na je ɗin na je, ka ga na tafi dai kawai a tunani. Na je Fatestun na ziyarce ku na dawo. Don Allah ya albarka. Spiritually na je ba virtually ba. Ibn Uthaymeen rahmatullahi alai a cikin fatawoyi na majmu'un fatawa nasa a mujalladi na farko yayi magana akan matsaloli irin waɗannan, musamman matsala ta 277 278 zuwa da 9 har zuwa 280 suna da alaƙa waɗannan matsalolin da ya amsa cewa kuskure ne mai girma mutum ya bar aiki saboda ya ji shaidan ya sa masa kaman ba don Allah yake ba. Laifi ne wanda yake mai girma. Sai ba da shawari ya ce na farko idan mutum iya jin wannan ya yi ta neman tsarin Allah daga shaidan. Mun sha ba da addu'o'i da ake neman tsarin Allah daga shaidan, daga ciki akwai a'udhu billahi minash shaitanir rajim, akwai a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim, akwai rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin, akwai a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Mutun yayi ta neman tsarin Allah daga shaidan. Wani lokacin yana jin shakku ma imanin ya rika cewa amantu billahi, nayi imani da Allah, ko maimaita huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Irin waɗannan addu'o'i da suka tabbata a sunna ko a Qur'ani suna da muhimmanci a rika karanta su, a rika yawan maimaita su don neman tsarin Allah daga shaidan. Na biyu yace aikin nan kada a daina shi. Duk yadda ka ji a zuciyarka shaidan na cewa ba don Allah kake ba, kana yi ne don a gani, kar ka kuskura ka bar aikin. In ka bari yayi nasara, in baka bari ba kayi nasara a kansa. Ibn Muflih rahmatullahi alai yana cewa la yanbaghi tarkul amal al-mashru' khawfan riya, baya halata ga duk aikin da aka shar'anta na ayi ko farilla ko nafila ko mustahabbi, baya halata a bashi a kowane hali dan me, dan tsoron cewa ba dan Allah ake yi ba, bai halatta ba, sai dai ai ta kokarin tsarkake zuciya. Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahmatullahi alayhi yana cewa idan kana ibada sai ka ji shaidan yana cewa kai ba ma don Allah kake ba, idan nafila ne kai niyyar raka'a biyu yace to ka kara ta kai raka'a hudu, idan hudu ne ka kara ta kai shida, idan sadaka zaka ciyar da 1000 sai yace ba don Allah bane ka kai shi ya kai 2000 yace ka kara. In ka kara shaidan yana shiga bakin ciki, kuma ya dace mu yi ta tura mar bakin ciki. In ma zai mutu ya mutu bulukutu bakar mutuwa in ji yara ko, in ma zai halaka ya halaka, mu yi ta dura mar bakin ciki. Yace ka rika kara aikin, duk aikin da ka fara sai ka ji ya ce ba don Allah bane to kara, kuma ka nemi taimakon Allah akan aikin ya maka maganin sa. Duk wanda ya nemi taimakon Allah, Allah zai taimake shi. Kuma siffa ce ta mutanen kware, babu mutumin kware da yake aiki face wata ran yana zargan imanin sa, yana kalubalantan kansa, siffa ce ta mutanen kware. Sai mu dage mu yi riko da ita, kai ta neman tsarin Allah daga shaidan, Allah zai taimake ka. Wallahu ta'ala a'lam. Darasi na 21 muna suratu Ali Imran, sura ta 3 daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama insha Allahu ta'ala. Idan dai aran ma ya gane kan wace aya za mu tashi, kawai bismillah sai ya fara. Ina zaton aya ce ta 144 idan na dace إن شاء الله سيأتي قبله بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين
جزاكم الله خيرا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد محمد بيكسن شيبا صلى الله عليه وسلم إلا رسول سيدي منزونين الله قد خلت من قبله الرسل manzanni da dama sun wuce gabannin sa afa in mata idan ya rasu rasuwa ta dabi'a ta hanyar jinya au qutilan qalabtum ala aqabikum ko kuma aka kashe shi a filin daga ko aka cutar da shi ta wata hanya za ku koma kan dugadiganku ne na kafirci wa man yanqalif ala aqibai dukkan wanda ya koma kan dugadigansa na kafirci da rufiyayyen halitta ya rasu falai ya zurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba don Allah ta'ala bai zama Allah don ni da kai mun bauta masa ba gabannin ayi mu Allah ne bayan mun zo duniya Allah ne bayan mun bar duniya Allah ne bayan an je filin kiyama Allah ne bayan an shiga aljanna Allah ne bayan ɗan wuta sun je wuta Allah ne shi Allah Allah ne ko da mu ko ba mu don haka Allah ta'ala ya ce wa sayajizillahu shakirina kuma Allah ta'ala zai saka wa masu godiya zuwa gare shi da sakamako wanda yake mai kyau ni da ku Allah ya mana gyadar dogo mu shiga cikin masu godewa Allah a kowane hali muka samu kanmu Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an shine habarul umma babban malamin Qur'ani ne sune asali gwanaye ko gangaran na zamanin sahabbai radiyallahu anhum in ka ji an ce wani gangaran ne a yanzu ko gwani ne ko aran ma ne nan ba ta daya to a zamanin sahabbai su ne irin su Abdullahi ibn Abbas su Ibn Mas'ud su Mu'adh ibn Jabal su Ubay ibn Ka'ab su Salim Maula Abi Hudhaifa irin waɗannan su ne asalin gwanaye din kuma su ne as-sabiquna al-awwaluna a cikin asalin gangaren na Qur'ani, kuma ba kadai tilawar ba, a da sanin tafsirin. Ibn Abbas yace mu da muka koyi tafsiri gaba ga fiyayen halitta ba irin yadda muke hada ku anan ai ta muku tafsiri ba, yace in muka dauki aya daya da fiyayen halitta sai ya tafi da mu, sai mun je wani wuri sai ya tsaye da mu sai ya ce a daidai nan ayar ta sauka, in matsa gaba sai ya ce a daidai nan Jibril ya mun bayanin ayar. Yace da haka muke tafsirin Qur'ani, duk inda zai yi aje wajen sai an je har inda ayat ta sauka mun ga wurin ido da ido. Kaga waɗannan ai asalin gwanayen Qur'anin kenan, su ne muke addu'a Allah ya sa mu a damshin su. Yawwa, insha Allah ta'ala su ne asalin gwanaye gangaren da idan yau gangaren ya gansu shi ma sai yayi me, sai dan ja da baya. Ko kai ba za ka ja da baya ba? Ga gwani ma yace zai ja da baya. So duk waɗannan inda yau a raye muke da su, da mu ne a safin farko a cikin almajiransu, mu ma mu yi taɗiba. To Allah ya ƙara musu yadda, Allah ya ƙara musu yadda. Wannan Ƙur'anin da ke gaba gare mu su suka fara haddace shi, suka fara rubuta shi a zamanin fiyayyen halitta, zamanin Abubakar, zamanin har Usman radiyallahu anhu, har Allah ya kawo shi zuwa gare mu. So don haka ayyuka da muke da karatun da muke insha Allah suna da ladana sunna hasana da suka assasa insha Allah ta'ala. Don haka Abdullahi ibn Abbas ya ce dalilin saukar wannan aya shine cewa a lokacin da ake yakin Uhud, daidai lokacin da aka samu jarrabawa fiyayyen halitta saboda tactical war nasa, sai ya dauki sahabbai kaman mutum 70 sai ya dora su akan dutsen Uhud karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair. Sai ya ce ku tsaya a nan wurin, ko muna nasara ko ana nasara a kanmu, to ku nuna cewa me, kawai ku tsaya a wurin a gane kaman wato makiyan da suka kawo masa hari mushrikai su suka zo tsokana, shi bai fita yaƙi ba, shi safe defense yake, amma dora su da strategy na yaƙi ne, saboda shi yaƙi dan zamba ne. Idan za ku je yaƙi a ƙasa, in tankar yakin ku 3,000 ne, sai ka ce akwai 17,000. Idan kasar ku na da soja 200,000, sai ku ce 800,000 ne a halin yaki ya halatta. Kuma ku yi wani strategy na barazana, kuna da tanka 1,000, sai ku ba wata kasa ku ce mun ba su kyautan tanka guda 50, wani mun ba su 30, wato saboda tsabar sun muku yawa, to kuna ma kyauta, to duk wani makwabci mai tsoro kasa ba za ta kawo muku hari ba. Shi a ƙarfin soja, a strategy na musulunci, ba ka faɗan asalin ƙarfinka, sai ka nuna kai ƙarfin har ma ya maka yaba kyauta kake yi. In aka zo aka ce to yakin nan fa zai iya cin dala 2,000, a zai iya cin dala biliyan 2, sai a ce cash kuke son dala biliyan 2 ko kuma transfer za a muku. Sojoji ku faɗi me kuke buƙata, kana ce to fa sai mun ci bashi, economy ba yi da ƙarfi a yaƙi ba a wannan. To fiyayyen halitta sai dora su akan dutse, wato tsabar barazana, mu mun yawa a filin yakin, da har ma ga wasu nan tukun na reserve mun ajiye, kawai su yan kallo ne, kawai ku riga kallon mu saboda tsabar yawa. Kuma strategy ne, tare da cewa makiyan da suka zo yakin sun fi su rata da yawa ma a bangaren adadi da kayan yaki. To a lokacin da aka fara sahabbai ana fara su yan kadan, sai Allah ya ba su nasara a wannan hali, kuma sai wasu suka fara saukowa. Za su sauka, sai shugaban ya ce fiyayyen halitta ya ce mu dakata a nan, kar mu sauka, ko muna nasara ko a ra'ayi kanmu mu tsaya. To shi shedan baya barin kowa. Sahabbai da muke yabawa ba wai ba sa kuskure ba, sahabi yana iya kuskure, amma abinda muka yi imani shine alherinsu ya ninka kurakuran, ninkin ba ninki. Abinda alherin ya ninka kurakuran, abinda yara ke cewa wai malala gashin saniya. Kuma tun a duniya Allah ya ce ya gafarta musu inda suka kuskure, ya ce ya ba su aljanna. To mu matsayarmu shine duk wanda Allah ya yafe wa ba aljanna ba a tuhumarsa. Ai wanda aka yafe mai saura, to Allah ya ce ya yafe ya ba su aljanna. To mu matsayarmu shine ba za a tuhumci wannan ba. Kuma a ka'ida ko gabannin a yafe, gabannin ka ga kuskuren ɗaya sai ka ga alheri 1,000. To idan za ka musu adalci, ai alheri 1,000 za ka gani ba kuskure ɗayan ba. Kuma wannan ɗayan ma an yafe. To sai wasu suka ce ai ya dace mu sauka, ana ɗiban ganima. Aka ce ai ganima, ai da ku za a ci ganima in an yi nasara. Sai wasu daga ciki suka ce a mu sauka, ai baɗanul aswadi ake mana ko, shine baƙin ciki. Wannan direct translation kenan. kawai sai suka sauko suna sauko ba sai yaki ya juya sai zama abokan gaba sun fara nasara a kansu to a lokacin ne harfi yayin halitta ya fadi kasa aka fasa kansa a filin daga aka karya hakoransa da suke waɗannan turame na ƙarshe a bakinsa anan har sheidan ya bayyana kamar yadda su malaman tafsiri suka fada har sheidan ya zo dan ya taimakawa makiya akan sahabbai a cikin gurin sa yazo shi ma da siffar yaki yana kutila muhammadu kutila muhammadu kutila muhammadu wato an kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sai zama masu imanin su ma sai suka ji wani abu annabi ya rasu ai musifa ce mai girma rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musifa ce mai girma yana cewa kutila muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya saka rauni a zukatan sahabbai sai hankalinsu ya tashi a lokacin aka ga ina sai ya kalita yake ba a ganshi ba daga ƙarshe ha ganshi a ƙasa an fasa kansa an kare hakoransa sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wasu sahabbai jikinsu ya yi rauni saboda bayyanan shaidan ba su gane shaidan ba ne yana bayani an kashe fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam gabaninsu ganshi tsakanin makiya a ƙasa kansa a fashe bakinsa a fashe haƙorinsa an karya sai Allah ya saukar da wannan aya a lokacin don ya ƙara kwantar musu da hankali جبريل يزويك وآية يناتي مسوى ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول كودا فياي يتوى أن يارسنك أن كشيشي أيضا من النبي محمد من زوان الله نبا وان الله ني باب وتآية إيه القرآن يتشدى من بزير الصبا دمي إساء دكا من زنيد الله يتروى قبل ننسى إن بند إساء عليه السلام أي دكسنك ما زواك الله anan a Qur'ani mun ce Allah ya kira 25 in ka cire shi da aka saukar wa Qur'ani da Isa alaihi salam da Allah ya daga shi gare shi dukkan 23 ayi sun koma zuwa ga Allah don haka babu wata aya da Allah ya ce daman shi ba zai rasu ba bal ma ayoyin sun bayyana zai rasu sahabbai za su rasu kowa ma zai rasu a ran ma an akwai misali a Qur'ani ba mu kwaya ɗaya ko guda biyu
innaka mayyitu wa Mm-hmm.
Waɗannan misalai ne na ayoyi uku a wurare biyu a ramma ya yi shawagi a Ƙur'ani ya ɗauko mana misali. Na farko innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Wannan zai zama cikin suratul Zumar aya ta 30. Allah ya ce innaka lalle kai mayyitun mai rasuwa ne. Suma wa innahum mayyitun masu rasuwa ne. Ai babu inda Allah ya ce daman ba zai rasu ba. Sannan misali na biyu zai zama cikin suratul Anbiya ko aya ta 34 da kuma 35. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الله yace ba mu sanya wani mutum ɗaya a duniya gabanin kai ba cewa zai dawwama idan makiyanka na murna suna addu'a suna fatan ka rasu a fa in mittafahumul khalidun idan kai ka koma zuwa ga Allah su masu dawwama ne kullu nafsin dha'iqatul maut ai dukkan rai mai dandanan mutuwa ne kuma wa nabulukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina za mu jarrabe ku da sharri da alheri duka fitina ne don haka alheri fitina ne sharri fitina ne lafiya fitina ne rashin lafiya ma fitina ne inji Qur'ani talauci fitina ne arziki fitina ne a baka fitina ne a hana ka fitina ne saboda alheri da sharri duka fitina ne amma Allah ya ce a gaya mana za mu koma zuwa gare shi yana madakata yana jiran mu ko me aka ba mu a duniya fitina ne don a jarrabe mu ko menene a rayuwa don haka Qur'ani ya bayyana zai rasu sai Allah ya ce wa ma Muhammadun annabi Muhammad bai kasance ba Muhammad anan ana nufin khatamun nabiyyin imamul mursalin Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi dan Abdullah dan Abdul Muttalib kuma ba Quraishi ba Hashimi wanda ba a yi mutum kamarsa ba babu irinsa wa qala Allahu qad arsaltu afdan yaqulu al-haqqa inna fa al-bala'u shahidtu bihi wa qaumi saddaquhu fa qultu ma nuhibbu wa ma nasha'u sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lam yukhlaq mithluhu wa lam yujad mithluhu sallallahu alayhi wa sallam shine annabi Muhammad kalmar sunansa na Muhammad an ciro ta ne daga kalma ta kaman humida ko hamida kaman kace alhamdu yabo da godiya to Muhammadun nan asali ismul maf'ul ne wato a turanci kaman kace object ne na ainihin subject da yake faduwa akan sa da verb nasa to don haka in an ce Muhammad ya zama alawazani mufa'alun abinda yake nufi shine wato mai godiya da ya cancanci a gode masa yanzu in ba dan alherin da ya zo ya cika duniya da shi ba da muna ina da fa wasu a nan yanzu yan bori ne a cikinmu amma saboda alherin da ya kawo duniya ga shi nan yadda ta zama kuma har waɗanda ba su bi shi ba sun yi imani da alheri ya zo in ka je Harvard University Faculty of Law ayar Qur'ani aka rubuta lokacin da ake covid din nan a Europe akwai kasashen da har a jikin bossi suna rubuta aya akan me akan saving rai wanda ya saving rai ɗaya kaman yayi saving al'umma ne wanda ya kashe rai kaman ya kashe al'umma ne ayar da ke Ma'ida ta 32 misali wannan fa yake bayyana maka har waɗanda ba su yi imani da shi a wajen bin sa ba sun amince da gaskiya yazo wannan sunansa asalin sunansa iya da sunaye da dama amma Muhammad shine mafi shaharan suna kuma a Qur'ani suna ne da Allah bai cika kiransa da shi ba saboda mai saboda girmamawa don mafiya yawan ayoyin Qur'ani sukan ce masa annabi ko ar-rasul da daman ayoyi sun fara da haka ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ya ayyuhan nabi idza sallaktum an-nisa ya ayyuhar rasul balligh ma wadannan suna nan da dama Allah yakan yi addressing dinsa a second person ne singular wato kaman abokin zance kaman da shi Allah yake magana don haka Allah saboda ya girmama shi da mutuntawa sai ya ce masa ya kai manzo ya kai annabi ya kai wane so inda yazo a Muhammad a Qur'ani za ka ga kaman a third person ne wato kaman a ce al-gha'ib ne ba mukhatab ba na hawo wato kaman ana bada labarin sa ne ba da shi ake maganan ba saboda inda da shi ake magana Allah ta'ala bai sai masa ya Muhammadu sai kawai sai dai ba da labari mu ya kira shi amma yana sai ce masa ya kai manzo ya kai annabi ya kai wane saboda Allah ma da kansa subhanahu wata'ala yana girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yana mutunta shi wajen kiran sunansa. To balle mu a kira mutun yana kiran annabi kaman yana kiran wani kafinta ne a angosu, Muhammadu Muhammad, babu ladabi, ba haka ake kiransa ba. In zaka kira sunansa ko daga furtawa ya zama sunansa da kake nufi daban ne da sunan wani Muhammadu da ba shi ba, takwaransa ba shi din bane, fata ne ake kuma lamiri ne. Amma ko kiran sunan sai kai da ladabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A ramma in kana da misalan inda Allah ya kira shi da Muhammad a Qur'ani ka iya bani su. Akwai daidai saura Qur'ani sai ka nemo shi da kanka, sai ka tafi ka nemo kai wai saka ka koma suratul Muhammad din. In baka gane baka fara daga farkon ta, an ka shiga aya ta biyu sai ka tsaya. Jazakumullahu khaira. Wadannan sune iya ayoyi guda hudu a Qur'ani da Allah ya kira sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na farko ita ce gata nan a cikin Ali Imran aya ta 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Aya ta biyu ita ce wacce aran mai fara kama mana ita a cikin suratul Ahzab, ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum. Kaga anan sai ya kira shi da ma kana Muhammad aba ahadi mirjin walakin rasulullah, zai zama Ahzab aya ta 40 kenan. Sai kuma suna na uku shine wanda aran ma ya kawo na hudu a yanzu, shine suratu Muhammad aya ta 2, walladina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Na uku, sai na hudu na karshe wani sura, suratul Fatih ita ce wanda aran ma ya kawo na uku, kuma ita ce ayar ƙarshe a Fatihi. In ka ga dama ka ce aya ta 29 duka ɗaya ne, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadl arshi mahmudun wa hadha Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka wa ma Muhammadun illa rasulun, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba illa rasulun, sai dai manzo ne na Allah, manzo ne Allah ya turo. Qad khalat min qablihi ar-rusul, wanda manzanni sun wuce gabanninsa, shine cikamakin annabawa kamar yadda wannan aya ta cikin suratul ahzab ta 40 aran ma ya kawo wa khatamun nabiyyin kaga shine cikamakin annabawa din gabaki dayan su don haka duk annabawan sun rigaye shi mafhum tayyib don haka afa in mata idan ya rasu wato shine rasuwa ta tabi'a kamar ta hanyar jinya ko mutun yayi zazzabi ya koma zuwa ga Allah wanda kawai ko haka kawai mutun ya kwanta a tashi babu shi shine mautun tabi'i wato rasuwa ta tabi'a au kutila ko kuma aka kashe shi a filin daga ko kuma abokanan gaba suka cutar da shi ya zama sanadin sa na barin duniya Allah sai ya tambaye mu in qalabtum ala aqabikum yanzu ku koma zuwa ga kan digadigan ku kenan za ku koma cikin jahiliya sai ku bar addinin ai Allah ake bautawa ba a bautawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi biyayya ake masa saboda shi aka zo da sakon wajibi ne mu masa tsaa dole ne mu bi shi wajibi in ya zo da sako mu karba wannan shine abin da ke kan mu amma ba a bautan annabi bauta na Allah ne fiyayyen halitta kuma ana masa biyayya ne da kullu qawlin inda qawli Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so idan ya rasu ko kuma aka kashe shi au kutila sai gina shi akan fi'ili madhi mabniyun lil majhul inna tambaye ku a tarihi shin fiyayyen halitta rasuwa yayi ta tabi'a ta al'ada ko kashe shi akai daga cikin magabata kuma da yawa akwai wanda suke fahimtar cewa kashe shi akai daga ciki akwai Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shahab az-Zuhri shi yana da fahimtar cewa fiyayyen halitta kashe shi akai kuma yahudu ne sanadin in ka dauki littafi na Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahmatullahi alayhi zadul ma'ad mashhurin littafi ne ai yayi magana akan dasisa na yahudawa a lokuta da dama ne yadda suka shirya halakar da shi idan muka duba volume na 3 namba na 279 yayi magana akan irin dasisa da suka yi ta kulla masa na kokarin su halaka shi tun daga wurin ga karanta za ka ga abubuwa da dama akwai kuma littafi muhimmi mai suna al-yahud fi sunna al-mutahhara wanda wani malami mai suna Dr. Abdullahi ibn Nasir al-Qashari ya rubuta iya da muhimmanci idan muka duba saboda kuncin lokaci matakai da dama yahudu sun shirye su halaka shi Allah ne ya ta kare shi a matakai da dama sun shirya a tarihi na farko tun yana karami lokacin da mamarsa ta haife shi sai ta bada renansa gawa Halimatu Sa'diyya sai mamar ta bawa Halima labari duka yazo a cikin wannan takardo labari cewa ga irin abubuwa da ya faru na abun mamaki tun daga haihuwansa kaza ya faru kaza muka yi ta mamaki haihuwansa yazo da abubuwan al'ajabi da yawa sai Sa'diyya na renansa rannan ta fita sai ta ci karo da su Yahuda suka ce wani jinjiri ne wannan sai ta ce ai yaro ne mai kaza sai suka fara tambaya a haihuwansa an yi kaza ta ce eh sai suka ce ba mu labarin haihuwar sai ta ba su sai suka fara kallon juna ashe sun karanta siffofin haihuwansa a cikin takaddun da Allah ya saukar gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ga ashe shine annabin ƙarshen zamanin sai ya zama saura abu ɗaya bata faɗa ba sai suka ce maraya ne sai ta gane cewa fa ashe fa tunda yana da mamaki suna kulla masharri sai a lokacin sai ta boye sai ta ce a ba maraya bane ni ne mamarsa ga babansa sai suka ce a to ba wancan din bane da shine da mun kashe shi to sai Allah ta'ala ya sa ya shabe rasu ba wannan shine abu na farko da aka yi na biyu bayan an yi yakin Badar shi fa bai fita Badar ba dan yayi yaki na baku labari abun da ya fitar da shi da bansu suka zo tsokana kuma suka auka da yaki daga ƙarshe bayan an yi nasara a kansu a Badar sai Yahudu da ke tare da shi a Madina Banu Nazir sai suka kulla cewa bari mu kulla tunda ya kashe mushrikai a Badar duk da dai ba shi ya nemi fadan ba bari mu shirya mu ma mu yi maganinsa sai suka ce ya turo musu mutane 30 za su turo 30 dan mutane 30 din masanansu ne malamansu ne idan hujjojinsa na Allah ne ya turo shi ya gamsar da waɗannan 30 shehunansu nan su sun amince za su yi biyayya da shi shi kuma sai ya amince yana amincewa kawai sai wata mace da ke tare da su sai ta turo wa wani nephew nata dake tare da shi a cikin wanda suka yi imani cewa kada yaje an shirye mugayen makamai in yazo wannan zaman gamsarwa za a halakar da shi shi kuma a lokacin yana negotiating din cewa zai turo uku su turo uku ai mutum 30-30 yayi yawa koda uku uku ya isa sai tace kada yazo har yayi niyan zuwa sai ya fasa har irin makamai irin daga din nan suka ajiye irin su adda ne yazo su halaka shi sai ya fasa zuwa na uku abun da ya faru shine akwai waɗanda suke tare da shi wanda suke ahalul zimma ba musulmai bane amma an yi yarjejeniyar zaman lafiya sai tsautsayi yasa aka kashe wani a cikin su to sai fita wajen banun nazir yahudu yana neman kokarin neman kuɗi don ya zo ya biya diyyar su da Allah duba irin amana ta sa shi fa yake mulki yana da ikon ya share su ba musulmai bane amma yace sai ya biya diyya saboda mai saboda ɗaya daga cikin ɗalibansa ne kashe su a kuskure don haka zai biya compensation na duk kuɗin da shari'a ta ce a biya zai biya to lokacin da ya je sai ya zauna gindin wata katanga ta su ashe sun shirya ta baya a zo a tura katangar ta faɗi a kan sai ya rasu yana zaunan kawai sai aka bashi abin nan sai ya tashi da gaggawa sai ashe ana tura katangar za ta halakar da shi ne na hudu bayan yayi fatuhu khaibara da suka ga yayi nasara a khaibara sai suka shirya su kashe shi sun san yana son nama na dabbobi irin akuya ko tunkiya haka sai suka gasa dabba sai suka sanya dafi poison a ciki sai suka bashi da suka bashi me ke faruwa a lokacin sai ya ci nama wannan nama Imam Zuhri yace naman da ya ci dafin da ya shiga jikinsa yana cikin sanadin rasuwarsa akwai sahabinsa ɗaya da shi Allah ta'ala ya sa ajalin yayi yana ci ya rasu Bishr ibn al-Bara shi take rasu amma sai yan halitta haka ya zauna shekaru da shi har yake cewa akwai jijiyata mai ake wanda turai ke ce mata ayota mai ake fadanta da Hausa ta bi kan zuciyar mutum haka akan kirjinsa na dama na hagu afwan kirjin hagu ta je har gadon baya ana ce mata ayota aorta sai rika jin kaman ana yankawa za a tsinka ta saboda karfin dafin da suka sa masa abinci ya ci sai yana jin ana kaman za a tsinka kuma tana tsinkiya mutum rasuwa yake tana tsinkewa a jikin mutum zai rasu ita take daukar oxygenated blood wato jini da yake da oxygen a cikinsa ai muna daukan oxygen ne ko sai mu fitar da mai carbon dioxide to wannan oxygen din ita take daukan sai ya rika circulating a cikin circulatory system na mutum gabaki daya to idan ta tsinke rasuwa ake yi to wannan dafin wannan yayi targeting wannan jijiyar da ke jikinsa sallallahu alaihi wasallam me ke faruwa har a lokacin da zai rasu na Aisha take cewa yana complain din yana jin ana jan jijiyar kaman za a tsinka magabata da dama suna nasaba rasuwarsa da wancan naman da ya ci na dafi kuma da ya cin san da ya gaya mu suka zo suka ce masa yana gama sai kira sai ya ce kun saka dafi a wannan naman ko ba ku saka ba sai suka ce mun saka ya kai ka gane sai ya ce na fahimta me yasa ku sa suka ce muna da yaqinin inda gaske Allah ne aiko ka zai kare ka ba za ka rasu ba yanzu in kuma ba Allah aiko ka ba za ka rasu kowa ma ya huta a duniya da wannan sabon addinin naka sai ya ce to Allah na zai kare ni sai ya kara shekarun kuma sanda ajalinsa yayi yana kwanci a ɗakin Nana Aisha radiyallahu anha har ma ya je yayi sallah na kwanaki daga baya gagara zuwa sallah har Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa so ganin cewa har ya rasu yana complain yana yawan kuka akan jijiyar yana jin ana ji kaman za a tsinka ta sai magabata suka ce wannan iya da alaka da sanadi bai rasu a lokacin ba sai bayan ya kara shekaru amma dai da ya rasu wannan ya faru kaga Allah ya ja ajalinsa kuma haka Allah ta'ala yake kare mutum idan lokacinsa bai yi ba don haka afa in mata au kutila so akwai da suke ga matan ne saboda a daki ya rasu akwai da suke ga kutila ne saboda wannan jijiya din kuma hadisin jijiyan yana Bukhari yana Muslim Muslim ya kawo shi kaman hadisi na 2910 so hadisi ne ba wanda yake wai na kokonto ba hadisi ne mai inganci in qalabtum ala aqabikum za ku koma zuwa ga digadiyan kun ya rasu ai kaga mu tun da aka haifi iyayen mu ma haifiyayen halitta ya koma ga Allah amma sun yi addini kuma mu ma muna yi kuma tun da muka zo duniya ya koma ga Allah ko bai sa mun bar addini ba dan me dan ba shi ake bautawa ba wa ake bautawa Allah shi yasa lokacin da ma ya rasu rasuwarsa akwai sahabban da basu gamsu ya rasu ba. Lokacin da ya rasu ya rasu, Sayyidina Umar shi sai ya rude. Kawai hankalinsa ya tashi, ana manzon Allah ya rasu. Sayyidina Umar sai ya shiga gida sai ya dauko takwabi. Mun san shi shi yana da zafi. Sayyidina Umar radiyallahu anhu, tunda shedan ma yana tsoransa. Kaga ko dole kuma kowa ya ji tsoransa. Sai ya dauko takwabi sai ya ce, ma mata Muhammad, ma mata Rasulullah, kullu man qala inna Muhammadan kalimata adriba unuka. Manzon Allah bai rasu ba, yace duk wanda a cikin ku yace annabi ya rasu, wallahi zan sare wuyansa. Ya rasu, kowa yana so ya fada, ya yi shiru bakin sa, alaikum, ga takwabi nan tsirara. Kowa ya shiru, aka ja ga Sayyidina Abubakar, shine dattijan arziki, asalin dattawa, la ilaha illallah, dattawan arziki, mazan farko. In ka ji an ce dattijan arziki bi ma'anar kalima, wallahi su ne su Abubakar Siddiq. Ba wai a wannan zamanin ba, tun a wancan zamanin, in ka ji an ce dattawa, dattawan ƙasa, to su ne su Abubakar Siddiq. Amma yanzu wani ɗan ciwa-ciwa sai ya zage su. Allah ta'ala ya kare mu. Sallallahu alaihi wa sallam, siyayyen halitta aka ce ya rasu. Sayyidina Abubakar da ya zo ya ga Sayyidina Umar da takwabi, mahaddata Qur'ani matasa irin su Abdullahi ibn Abbas, saboda karancin shekaru ba su ma istinbatin tuna wannan ayar ba, ya haddata Qur'ani amma duk ya rude. An ce ya rasu a nan nan kuma ga Sayyidina Umar da takwabi, kuma kowa ya yi shiru, ana so a fara, ana tsoro. So dattijan arziki yana fitowa, Abubakar Siddiq da ya gansu sai ya koma gefe, sai ya bar wajen Sayyidina Umar ya fara, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yana yi sai fara, wa ma muhammadun illa rasulun قد خلد من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بيجي وجن سيدنا أبو عمر يا باشا حقولي با بيكو بسي كوما جيفي سي دو وند سكي ورون عمر كوما سي أكا داجن سيدنا أبو بكر سي أكا بشي شي ما سيدنا عمر دن سي داجن سيدنا أبو بكر يادو جمع أزي kaga dattawa kenan, shi yasa al'amarin addini sai da dattawa. Su suka san jiya, su suka san yau. Bahaushe yace wai ta yaro tana kyau amma bata me, bata karko. Shi yasa duk al'amarin addini ana yi a rika sa dattawa, ko da committee ba da shawari, ko su ne patron. In aka bar matasa in shekara 25 30 35 wallahi za su baro aiki, ko da ku dukkan alaran momi ne, sai an samu datta in suka dan tafi sai a dan jasu a ce a kar ku yi sauri dan maso. To sai da dattawa, duk harkar al'umma sai da dattawa. In aka sa kuma dukkan dattawa babu matasa, labarin ba zai yi ba. Shi yasa effective team, a duba matasa, a duba dattawa, sai a gama. In matashi ya dauko da zafi sai ce kai a hankali, ba haka bane. In dattijo kuma ya ce a dan kwanta, da ji a baban mu dan je dai a dan yi hakuri baba, kada mu tsaya mu kara gaba. Sai a raka checking juna, ana checkmating juna. To haka yake faruwa zamanin sahabbai. Abdullahi ibn Abbas yace Abubakar Siddiq yana karanta wannan aya radiyallahu anhum, yace wallahi sai naji kamar ranar aka saukar da ita, ni na manta ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rasu. ومن ينقلف على عقبيه دون دليل الرسول في ايام حديثا يرد فلن يضر الله شيئا بزي تشوتر ده الله ده komai ba wa sayajiz Allah shakirina kuma wanda suke yi wa Allah godiya da baki da zuciya da kuma gabban su da sannu Allah zai saka musu saboda me man jaa bil hasana
man jaa al hasanati falahu 'ashru amsalha wa
Qur'ani manya ba, manya Qur'ani, a rama ayan nan dai.
Man jaa al-hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza
kullin nan ya hade ni rabbi ila siratul mustaqim go dinan qayyiman suratul an'am aya ta 160 har kuma hadisi da yake bayyana za a ninka hadari 7 ha sama da haka. Allah ya saka mana ayyukan mu na alkhairi, inda muka kuskure Allah ya yafe mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم.